Hassan Sariya, Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Binta Sulaimaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da kuma wannan shiri. Yau Litinin 27 watan Fabrairu 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud, ba makanin labarai.
To Binta, Ukraine ta ci gaba da yin kira ga kawayenta da sama mata makamai, duk da cewa Amurka ta ce samarwa da kasar jiragen yaki kira F-16 bai dace a daidai wannan lokaci ba. Hukumomi a Italiya sun ce adadin bakin haurai da suka mutu a wani hadarin jirgin ruwa ya kai 62. Faransa na shirin fitar da sabbin tsare-tsare kan yadda za ta rika hulɗa da kasashen Afirka yayin da take fuskantar gogayya daga wasu kasashe masu karfin tattalin arziki.
Tokanin labaran duniya kenan. To za ku ji rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Party Peter Obi shine ya samu kuri'u mafi yawa a jihar Lagos. Jihar dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu, wanda ake hasashen yana daga cikin na gaba-gaba da za su yi tasiri a zaben a jihohin kudu maso yammacin kasar, musamman a jihar ta Lagos. Za kuma ku ji cewa wakilan jam'iyyun hamayya sun yi watsi da yadda ake gabatar da sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya a wuni na biyu da fara bayyana sakamako. Muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Ukraine ta ci gaba da yin kira ga kawayenta da sama mata makamai, duk da cewa Amurka ta ce samarwa da kasar jiragen yaki kirar F-16 bai dace a daidai wannan lokaci ba. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya wallafa a shafin Twitter cewa duk wata tattaunawa kan wannan batu takan fuskanci turjiya da farko, amma da ƙarshe akan samu biyan bukata. Kuleba ya bada misali da lokacin da Ukraine ta nemi tallafin tankunan yaki da sauran kayayyakin soji da aka hana su, amma kuma daga baya kawayen nata suka amince. Yayin wata hira da gidan talabijin na ABC News da ya yi da shi, shugaban Amurka Joe Biden ya kore batun samarwa da Ukraine jiragen kirar F-16 a wannan lokaci. Sai dai turjiyar da Biden ya nuna kan wannan bukata ta Ukraine ta janyo mai suka daga Majalisar Dokokin Amurka. Michael McCaul shine shugaban kwamitin da ke kula da harkokin waje a Majalisar Wakilai.
Don't think it's off the table. I think with enough pressure from Congress on both sides of the aisle.
Yace ba na tsammani za mu cire batun mika waɗannan jirage ga Ukraine. Ina ga idan muka nuna matsin lamba daga dukkan bangarorin da ke majalisar, za mu iya taimakawa Ukraine don ta ci nasara a wannan yaki. Hukumomi a Italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwalen su na fakata ko ya rabe gida biyu a tsakiyar teku a ranar Lahadi. Akalla 12 daga cikin waɗannan da suka mutu mutum, wato 12 daga cikin waɗanda suka mutu yara ne ƙanana. Bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin gawarwakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gabar tekun yankin Calabria da ke Italiya. Sai dai mutum 80 sun samu tsira daga haɗarin, la'alla ko don ma'aikatan ceto sun kai musu ɗauki ko kuma sun yi iya ninkaya. Bayan da kwale-kwalen nasu ya rabe gida biyu a cewar hukumomin na Italiya. Wasu hotuna da suka karaɗe shafukan sada zumunta sun nuna wani ɓangaren jirgin a gaɓar ruwan garin da ake kira Steccato di Cutro da sauran baragwazon jirgin. A yau Litinin ake sa ran shugaban Faransa Emmanuel Macron zai ayyana sabbin tsare-tsare ko dabarun kyautata yin hulɗa da nahiyar Afirka. Nan gaba a cikin makon nan ne shugaba Macron zai kai ziyara ƙasashen Gabon, Angola, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Congo. Ziyarar ta Macron a Afirka na zuwa ne yayin da Faransa ke fuskantar suka daga kasashen nahiyar Afirka da dama. Faransa dai ta fuskanci cewa tagomashin dangantakarta da nahiyar ta Afirka na dishewa, yayin da Rasha, China da Turkiya ke ƙara kutsa kai don samun wajen zama a nahiyar.
Tonan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Party Peter Obi shine ya samu kuri'u mafi yawa a jihar Lagos. Jihar dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu, wanda ake hasashen yana daga ciki na gaba-gaba da za su yi tasiri a zaben a jihohin kudu maso yammacin kasar, musamman a jihar ta Lagos. Daga nan Washington, Murtala Faruk Sanyina ya tattauna da wakilin muryar Amurka da ke Lagos, Babangida Jibril, dangane da wannan batu.
Peter Obi, dan takarar jam'iyyar Labour, ya samu nasara a jihar Lagos, inda kuma ya kada na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu, wanda kowa ya san cewa shine jigon siyasar jihar Lagos kai har ma da yankin yammacin Najeriya. A wannan zabe da aka gudanar sakamakon zaben da aka fitar a yau din nan, ya nuna cewa Peter Obi ya samu kuri'u 582,454, a yanda Bola Ahmed Tinubu ya samu kuri'u 572,606, wato akwai bambancin kusan kuri'u 9,000 tsakanin su kenan.
To yaya wannan sakamako yake nunawa idan aka yi la'akari da cewa jihar Lagos jiha ce ta shi Bola Ahmed Tinubu, wadda kuma nan ne ake sa ran wataƙila zai sami gagarumin rinjaye?
Shi Peter Obi za a iya cewa ya samu nasara ne ko kuri'unsa masu yawa ta ɓangarorin da 'yan ƙabilar Ibo suka fi yawa. Akwai yankuna irin su Ojo, su Oteosa, Hamada Ikeja da ke zama babban birnin jihar Lagos. Duk Peter Obi ya samu nasara a wa'annan ƙananan hukumomi. Wasu na ganin cewa kaman yawancin wa'anda suka zaɓi Peter Obi 'ya'yan jam'iyyar PDP ne, wanda a da jam'iyyar PDP suke zaɓe. To a wannan karon sai suka haɗa kai da sabbin 'ya'yan jam'iyyar Labour, da kuma su 'yan jam'iyyar PDP suka zaɓi jam'iyyar Labour.
To ya ake hasashen wataƙila sakamakon zaɓen zai kasance da wannan zaɓe na Lagos, da kuma in aka kwatanta da irin yadda 'yan takarar suke samun kuri'u a yankunan arewaci da kuma sauran sassan Najeriya?
Eto gaskiya su 'ya'yan jam'iyyar APC suna da yakin cewa dan takarar su ko gwanin su shine har yanzu a kan gaba, in banda jihar Lagos da shi Peter Obi ya samu nasara. Ai kaga sauran jihohin yammacin Najeriya da Yarbawa, wato jihohi kaman guda biyar, duk shi Bola Ahmed Tinubu shine ya samu nasara a wa'annan jihohi, kuma da gagarumin nasara. Hasali ma dai shi Peter Obi ban tsammanin ya samu kashi 25% ba na kuri'un da aka kada a sauran jihohi guda biyar na ƙasar ba, in banda jihar ta Lagos. Kuma rahotanni da ke fitowa daga sauran sassan Najeriya ya nuna cewa, musamman arewacin ƙasar, ya nuna cewa shi Bola Ahmed Tinubu shi ne ke kan gaba, ko kuma yana samun nasara akan wannan a wannan zabe da aka gudanar a ranar Asabar. Saboda haka suna da yakinin cewa lallai gwanin nasu suna ganin yana da dama samun nasara a zabe gaba ɗaya idan an kammala gidan zabe.
To madala, an gaishe ku Murtala Faruk Sanyi na da Babangida Jibril. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
To binta dabin da batar mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin Mexico don nuna adawarsu ga wani mataki da hukumomin ƙasar suka ɗauka na yin garin bawul ga dokokin zaɓe, matakin da suka ce zai haifar da tarnaƙi ga tsarin demokuraɗiyya. Masu zanga-zangar waɗanda suka sanya fararen tufafi da launin rawaya sun yi ta rera waƙoƙi da ke cewa kada ku taɓa min ƙuri'ata. A dai makon da ya gabata ne, shugaba Andres Manuel Lopez Obrador ya ɗauki wannan mataki na sauya dokokin zaben ƙasar. Matakan da suka haɗa da rage albashi da kuɗaɗen da ake kashe hukumar zaɓe, da kuma horo da ake baiwa ma'aikatan hukumar. Baya ga haka, matakin ya haɗa da rage takunkumin da ake sanya wa duk ɗan takarar da yake bayyana kuɗaɗen da ya kashe a lokacin yaƙin neman zaɓe. Kamfanin Twitter ya sallami ƙarin ma'aikata 200, wato kashi 10% na ma'aikatansa, kamar yadda jaridar New York Times ta ruwaito a ranar Lahadi. Wannan shi ne mataki na baya-bayan nan da kamfanin ya ɗauka tun bayan da Elon Musk ya sayi kamfanin a watan Oktoban bara. Sallama ta haɗa da manajoji, masana kimiyyar fasahar zamani da injiniyoyin da ke aikin kula da dandalin na Twitter, kamar yadda jaridar ta New York Times ta ruwaito. Kamfanin na Twitter dai bai ce ufan ba a lokacin da jaridar ta nemi ya yi tsokaci kan lamarin. Wannan kura na zuwa ne bayan rage ɗumbin ma'aikata da kamfanin ya yi a watan Nuwambar bara, inda ya sallame mutum 3,700 a wani mataki na ƙoƙarin rage kuɗaɗen da kamfanin ke kashewa.
Aka Aminu da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wakilan jam'iyyun hamayya sun yi watsi da yadda ake gabatar da sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya a wuni na biyu da fara gabatar da sakamakon, inda ɗakin gabatar da sakamakon zaben ya hargitse da muhawara a lokacin da aka bayyana sakamakon zaben jihohin Kwara, Osun da Ondo. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya da rahoton.
But as I speak to you, those results were not uploaded for hours. Yesterday I complained to you, the chairman.
Wakilin jam'iyyar PDP Dino Melaye yake kan gaba a nuna san ba abin ka'ida wajen bayyana sakamakon, don ba a gabatar da ainihin sakamakon da aka dauko daga jihohi. Kazalika, Melaye ya ce ya zama wajibi a rika nuna sakamako da na'urar Bibas mai hana maguɗi ta dauka tare da sakamakon kan takarda.
Su suke ta waka suna ihu suna cewa za a uploading results daga polling units daga an zabe an kare za a uploading zuwa saba. Mun ga ba yi akan ba. Yau na tashi na tambaye shi. Na ce to duk wanda zai kawo mana result daga kowane ja'a dole a nuna mana cewa wannan result din an riga an uploading din su saboda haka ya nuna mana cewa an uploading din su ya ki nuna mana kuma ya mun ce to wanda za su kawo result din su gaya mana cewa wannan result din da suke badawa sun riga sun uploading shi ma wannan ya ana mu kuma ba za mu yadda ba mun lashe takobi ba gudu ba ja da baya sai an yi adalci sai an yi gaskiya ba za mu yadda a tuci mutane ba za mu yadda a tuci talakawa ba wannan zaben abinda aka sa shi za a announcing in ba aka ba za mu yadda ba
shi ma wakilin jam'iyyar Labour Umar Ibrahim ya ce ba za su yadda da tsarin gabatar da sakamakon ba yana mai zargin shugaban hukumar zaben Professor Mahmud Yakubu da daukar alƙawarin duba korafi amma karshe baya iya cika alƙawarin
ai babban matsalan shine babu ma ba a mai amfani da Bibas din ba shi sanya muke cewa a kawo mana rahoto a kawo mana result a nuna mana abin da Bibas din ta fada Bibas din gabaki dai ta ki yin aiki an hana ta aiki sannan kuma mun taso muna magana kaman yanda shi Mahmud da yayi a 2019 abin da yake so ya kare yi kenan ya fada mana cewa kawai zai duba kuma ba za a duba ba abin da ya kare kawai sai a ce a tafi a kotu to wannan shine abin da zamu yadda da shi ba wannan result dinan dai jama'a ne suka je suka sa kuma mu muna wakilin jama'a ne kuma muddin har za a ce za a dakile ma jama'a haƙƙinsu to mu ba za mu tsaya mu yadda mu cikin wannan ruba sai mu rabu da su su je su faɗa abin da suka ga dama
wannan ruba abin da nake lura da shi kuna ganin kamar a wannan ɗakin faɗan sakamakon ana canza sakamakon kuna kallo
a nan din sakamakon ma ba daidai yake zuwa ba amma ai an riga an canza shi tun daga jihohi aka cancanza result din aka kawo shi nan gurin kuma wai ake so mu karbe shi
kuna ganin ka wani nema a fifita jam'iyyar APC mai mulki ne
mu bamu ce ga wanda ake so a fifita ba ai kowanne ne ko jam'iyya na ne aka fifita ta idan har an yi mana ba daidai ba a zo a nuna a ce an yi ba daidai ba to a duba shi kuma a gani in an yi ba daidai din ba har an tabbatar ba daidai din ma ya tabbata to a kwashe shi
Mahmud Yakubu ya buƙaci kwantar da hankali da nuna wakilin PDP na neman ya mutsa zaman ne za a ci gaba da gabatar da sakamakon bayan hutun rabin lokaci da ake tafiya Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga ɗakin tattara sakamakon zaɓe na shugaban Najeriya a Abuja.
Madalla, an gaishe ka Nasiru Adamu Alhikaya da ka haɗa mana wannan rahoton. To har yanzu muna kan batun zaɓe a daidai lokacin da 'yan Najeriya suke jiran sakamakon zaɓuɓɓuka da suka yi. Wani abu da ya fara damun jama'a shine yadda ake soke sakamakon wasu rumfuna duk da wahalhalun da mutane suka sha na shiga da tsayawa kan layi. To sai dai kuma sautari hukumar zaɓe ta INEC tana cewa lalle akwai wuraren da aka soke zaɓuɓɓuka amma saboda wasu ƙwararrun dalilai ne. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da ke Sokoto yana ɗauke da ƙarin bayani.
Irin yanayin da ke gudana kenan yanzu a dukkanin cibiyoyin da ake tattara sakamakon zaɓukan da aka gudanar a ranar Asabar na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na tarayyar Najeriya. To sai dai wani abu da ya fara damar da jama'a shine yadda ake soke sakamako na wasu rumfuna duk da wahalhalu da jama'a suka yi suka shiga layi suka yi zaɓe.
Sunana Abdullahi Ma'azu Sake. Lalle ina sane da masaniyar ruhunan da aka soke don ruhar da aka jawo kura mai suna ruhar Alhaji Abu Mai Buhu Sake tana da cikin ruhunan da aka soke. Wannan an soke sane sanadiyar Obabotin ba wannan ya sa bamu ji dadi ba sosai domin mutanen sun yi totun tsakiyar rana sun wahala sun dade suna so su zabi abinda suke bukata su shugabance su kuma rugudo su yi zabe daga karshe kuma an kaje sanadiyar wannan Obabotin ya zandu wahalar da mutane sun kai sun zaman banza.
Jami'an hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta INEC a Sokoto Shamsuddin Haliru Sidi ya ce lallai akwai gorunfuna da aka soke sakamakon zaɓen su saboda wasu dalilai.
Ai confirm cewa 43 polling units an kai cancelling su kofin su. Different abubuwa sun faru kida da gani amma kowane RA zaka samu da dalilin da yasa aka so ne ku yi akwai dalilin da yasa aka yi watakila ai divas ba ta aiki ba ko kuma
Masu jefa kuri'a da suka yi sammako a rumfunan zaɓe kuma yanzu suke dakon jin sakamakon abin da suka zaɓa sun nuna damuwa akan wannan lamarin.
Sunana Aminu Umar Muhammad. Akwai bakin ciki da soke a yanar hono ne saboda abin da kake son ka biya buƙatar ka kuma ka zo ka ɓata lokacin ka kuma an soke ka ga babu daɗi. Yanzu abin da muke so rumfunan da aka samu matsala aka kansu ɗinsu a maimaita zaɓen su na hanka haka nan yansu alhamdulillah.
Sunana Lukuman Bala Talban matasan Nuhawa. Kun ji babu daɗi saboda ko babu komai kwanciyar hankali abu na mai kyau. So wajen roce zabukan akwai mutanen mu matasa kamar ni ina jagorantar matasa akwai matasan da sun samu rauni na makamantan su kuma abin bai daɗi ba gaskiya abin da kenan ya kamata matasan mu su harga su fahimci cewa mutanen ga suna anwani da mu ne domin su ci cimma wani buri nasu inda ba wanda zai dauko ƴaƴan shi ko iyalin shi ya zo ya baka dama ya ce ka taka tasawuta zoma idan aka kashe ko aka yi ma rauni gidanka zaka dawo ko gidanku inda ayanka kai jinya amma ya tura ka
dama aksaren zabuka a Najeriya suna cike da yamutsi da hayaniya abinda wasu lokuta kan kai ga tayar da hatsaniya har akai ga soke zaben masanin kimiyyar siyasa daga jami'ar Usmanu Danforio da ke Sokoto Farfesa Tanko Yahaya Baba ya yi tsokaci akan wannan lamarin
soke rumunonin da aka yi zama ya cewa to yana da alaka da wannan doka ta cewa jimla ƙuri'un da ke ga mazaɓu da kuma ruhunonin zaɓen da aka soke fira sun zarce tazarar da ɗan takarar da ke gaba ko ƴan takarar da ke gaba a wannan mazaɓa ɗin saboda haka ba za a ayyana wanda ya ci zaɓe ba kai tsaye.
Bisa ga yadda lamarin ke gudana yanzu wasu jama'a na ganin cewa hakan zai iya zama darasi na kaucewa tayar da hatsaniya a lokutan zaɓe muddin ana son jin sakamakon abin da aka zaɓa da wuri. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, aka da Muhammad Nasir da wannan rahoton. Masu sauraro, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 17. Wato karfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wanda yake karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na ilimi garkuwa dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun shaida muku cewa za mu gabatar da hirar da wakilinmu Haruna Dauda yayi ne a birnin Maiduguri tare da dan kasuwan nan mai taimakawa da dukiyarsa wajen inganta ilimi a Najeriya da wasu kasashen waje ciki ko har da kasar Amurka, wato Alhaji Muhammad Indimi. Bazan ja ku da nisa ba, zan ja gefe domin haɗa ku da wakilin namu Haruna Dauda.
Yanzu haka ina tare da Dr. Muhammad Indimi a shararren kasuwan nan na faɗin duniya gaba ɗaya. Ranka dai Allah bai saba ka daman karatun zamani ba, kuma gashi ka je ka gina cibiyar koyon karatu a nan jami'ar Maiduguri wanda ake na ɗibe miliyoyin naira ne. Kawai me yasa Alhaji gina wannan cibiya ne?
Nan fa Borno ne, ni kuma ɗan Borno ne, kuma ka san na gina centers da yawa a America da Africa, kuma kaji inda ƴan media suka yi ca a kaina don me ba zan yi a garinmu ba. To shi abu daman za ka yi, Allah ne in ya ce kun komai sai ya yiwu, amma ni dan adam ne, saboda haka komai da lokacinsa, kuma abin yana cikin zuciyata, kuma yana da niyya tunda an ce innama amal bin niyya. Saboda haka na yi niyya, kuma na fara, kuma na gama.
Kamar wajen kula da wannan kiyya, wani zai kula da shi? Ganin cewa ka riga ka gina shi.
To ni na gina shi fi sabilillahi, kuma na ba ma University of Maiduguri kyauta. Saboda haka daga ranar da na ba su ya zama nasu, amma ba zan zuba musu ido in ga abin ma har zai lalace ba. Saboda haka tare za mu rike wurin gefe da gefe har na tabbata za su iya rikewa kafin na bar.
To kaman me yasa suka yi yunkuro ne ganin taimakawa harkokin ilimi a wannan jiha?
Wallahi tun ina yaro nake bin wannan arai, dan nayi ni a sani a makaranta ba a sani ba. Saboda haka a koya min ABCD ma ba wanda ya. Saboda haka na ce ba zan bar yara su sha wahala irina ba. Saboda haka ni ma wannan gudunmuwa cake nan wanda akalla mutum 20,000 za su amfana a wurin a kowane shekara. Saboda haka na yi, kuma alhamdulillah ya yi kyau kamar yadda nake so, don koyaushe ina zuwa in zaga mimitin da masu aiki sun san ina da eagle eye, ba abinda zan gani ba. To alhamdulillah an gama.
Kamar nawa aka shi wajen gina wannan katafaren gini?
Ai an ce idan za ka yi alheri ba a yadda in kai da hannun dama, ba a yadda hannun hagu ya sani ba. Saboda haka ni na yi shi lillahi ne, ba abin da zan ce na kashe kaza ba, amma dai duk wanda ya gani ya san an kashe kuɗi a wurin.
Kamar ɗakuna nawa ne a wannan gini, ko kuma ofisoshi nawa ne?
Suna da yawa. Ko wajen taro akwai kujeru 300,000 a ciki, sannan akwai ajujuwa, akwai mai ɗari, kujera 800, akwai waɗansu masu 250, 200. Abin yana da yawa, sai dai in kaji ka gani ni ba na rikewa a ka, sai dai kai za ka je da yake kai ɗan jarida ne za ka iya dubawa ka rubuta kowanne. Kuma muna da manyan ɗakuna da muka sakawa manyan wayanda suka kafa wurin, su Professor Jibrin Aminu, su Alhaji Hamidu Alkali, su Professor Mamman Nur da Vice Chancellor tsohon da sabon, duk kowanne yana da hola wurin. Kuma akwai su Lawa Buba, akwai su Dahiru Bobbo, akwai Shatima Aliman Guno, akwai Dr. Bukar Shaib Hall, akwai Bun Sharif Musa da sauransu. Saboda haka abin da ka san Allah ne yake iya yi gaba daya, ni kuma na yi iyakacin kokarina da taimakon Allah na gaba.
Ba abin da zan ce sai in ce alhamdulillah. Saboda haka za mu ci gaba daga kamar yadda president ya ce next level, insha Allah. Kuma daga yanzu za mu jump into next level.
In an ce next level, kamar wani mataki na gaba kenan, kamar me kake nufi da haka?
Alheri da muka sa a gaba muna yi na taimakawa bayan Allah, na kuma hanyar da za mu taimakawa bayan Allah su samu ilimi, sannan taimakawa wuraren da ba su da ruwan sha mu yi. Kuma daɗin abin shi ne duk sadakatar jariya idan ka yi ta, Allah shi ba ruwansa, kai ke da riba. Saboda haka ka gaba abin da ya fi wannan. Saboda haka akwai abubuwa da yawa na sadakatar jariya da na sa a gaba, ina fata Allah ya sa na gaba.
Haka daɗe akwai bazakatar ubatun ilimi, akwai wasu taimako da kake musamman ma a jami'o'i haka wajen gine-gine da sauransu, kamar mai ba ku ƙwayan gwiwa ganin cewa jami'a ce na gwamnatin tarayya amma ka shigo kana ba da haka gudunmawa?
To ka ga dai ni ban taɓa shiga makarantar boko ba, ba wanda ya taɓa nuna mini ABCD a rayuwata, ba kuma wanda ya taɓa koya min yadda zan rubuta sunana. Amma ka ga Allah ya taimake ni, wanda ya boko ma ba abin da zai nuna min. Saboda haka ni ban samu ba, amma na san amfaninsa. Saboda haka na tashi in ga cewa yaranmu especially a Northeast ko kuma a Northern Nigeria, don kudu sun yi mana nisa. Saboda haka zan yi iyakacin daidai ƙarfina na ga na taimaka a wannan fanni.
Kake kamar an ce batun ilimi na ka faɗa da abinka ba ma Najeriya ba, har ma abin da ya shafi ka ba ƙasar Amurka da sauransu wasu ƙasashen da ma Sudan. Kamar me yasa ka faɗa da har zuwa wasu ƙasashen ba a Najeriya ba?
To ka san America kullum su suke ba mu, mu kuma yanzu Allah ya kai mu lokacin da mu ma za mu ba su. Saboda haka na yi iyakacin ƙoƙarina, na yi daidai gwargwado, kuma sai Allah ya taimake ni na je na yi a university ɗin da yarana suka yi karatu. Yanzu a wannan university muna da degree 16 tsakanin ni da yara na auren.
Masu sauraro, saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya. A mako na gaba za ku ji ƙarshen wannan tattaunawa da Alhaji Muhammad Indimi, ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da suka shahara kuma yake taimakawa wajen bunƙasa ilimi a Najeriya da ma wasu ƙasashe na duniya, ciki har da Amurka. A madadin wakilinmu Haruna Dauda da kuma jami'ar da ta bada umarnin wannan shiri, Julie Leathers Gresham, na ku Babangida Cipron ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a ke.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
A yau na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce dan girman Allah da manzansa. Muna kira ga waɗanda Allah ya ba nasarar cin zaɓe su rungumi kowa da zuciya ɗaya ba tare da nuna bambanci ba. Domin yanzu nauyin shugabancin kowa ya rataya a wuyansu. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa su yi daidai. Sai kuma saƙon Babba Haruna Bajo ga garkuwan kungiyar muryar talaka ya ce VOA, muna addu'ar Allah ya sa a samu cimma nasarar samun jagorori na gari a Najeriya a bisa dalilin wannan babban zaɓe da 'yan ƙasar suka yi a lungu da saƙo, domin babu abin da muka fi bukata illa shugabanni na gari. Saƙon Isuhun Dilan Faki ne kuma na gaba, ya fara da sallama sannan ya ce VOA Hausa, hakika mun gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya lami lafiya. Shawara ta ga sauran 'yan takara da basu samu nasara ba su dauki kaddara. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa mun zabi alkhairi, amin. Sai sakon Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe a Najeriya, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya sakamakon zaben shugaban kasa na 2023 yana ba mutane da dama mamaki, domin ana zaton wuta ne a makera amma sai ya bulla a masaka. Duba da yadda Peter Obi na jam'iyyar Labour ya lashe jihar Lagos. Sako na gaba a haɗin gwiwa ne kuma na ƙarshe daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce fatan alheri VOA Hausa. Lashe zaben shugaban kasa na jihar Katsina da Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP yayi, yayin da Dr. Rabiu Kwankwaso na jam'iyyar NPP ya nasara a jihar Kano, tabbas wani babban sauyi ne a siyasar Najeriya.
Azu yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Ukraine ta ci gaba da yin kira ga kawayenta da sama mata makamai, duk da cewa Amurka ta ce samarwa da kasar jiragen yaki kira F-16 bai dace a daidai wannan lokaci ba. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya wallafa a shafin Twitter cewa duk wata tattaunawa kan wannan batu takan fuskanci tirjiya da farko, amma daga ƙarshe akan samu biyan bukata. Hukumomi a Italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale na katako ya rube gida biyu a tsakiyar teku a ranar Lahadi. Akalla 12 daga cikin waɗanda suka mutu yara ne ƙanana. Bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin gawarwakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gaɓar tekun yankin Calabria da ke Italiya. Sai dai mutum 80 sun samu tsira daga haɗarin, na Allah ko don ma'aikatan ceto sun kai musu ɗauki ko kuma sun yi iya ninkaya. Banda kwale-kwalen ya rabe gida biyu a cewar hukumomin na Italiya. A yau Litinin ake sa ran shugaban Faransa Emmanuel Macron zai ayyana sabbin tsare-tsare ko dabarun kyautata yin hulɗa da nahiyar Afirka. Nan gaba cikin makon nan ne shugaban Macron zai kai ziyara ƙasashen Gabon, Angola, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Congo. Ziyarar ta Macron a Afirka na zuwa ne yayin da Faransa ke fuskantar suka daga ƙasashen nahiyar Afirka da dama. Dabin da batar mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin Mexico don nuna adawarsu ga wani mataki da hukumomin ƙasar suka ɗauka na yin garan bawul ga dokokin zaɓe, matakin da suka ce zai haifar da tarnaƙi ga tsarin demokuraɗiyya. Masu zanga-zangar waɗanda suka ayyana, wato suka sanya fararen tufafi da launin rawaya, sun yi ta rera waƙoƙi da ke cewa kada ku taɓa min ƙuri'ata.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julia Desgration wadda ta bada umarni. Da injiniyan mu ne yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne yau da gobe na tafi.